Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Inda kuma zaɓe ta ayyana shugaba mai ci Nana Akufo Addo a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka yi. A Najeriya kuwa, hukumomi ne ke yin kira ga jama'a da su yi hattara yayin da ake ganin alamun ɓarkewar cutar coronavirus a karo na biyu a ƙasar.
Cutar nan dai ba ta tafi ba, kuma daga bisa dukkan alamu tana neman dawowa. An ta dawo kuma za ta tafi da jama'a da yawa, so ya kamata kuma a kula.
Sannan muna tafi da rahoto na musamman kan sana'ar wanzanci da kuma labaran wasanni daga Ghana. Da ma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kafafen yada labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai nada Marsha Fudge, yar majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat, a matsayin sakatariya kula da harkokin samar da gidaje da raya birane. Biden zai kuma nada Tom Vilsack, ya shugabanci ma'aikatar harkokin noma, mukamin da ya taba rikewa tsawon shekaru 8 a baya a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Barack Obama, wanda Biden din ya yi wa mataimaki. Vilsa kuma tsohon gwamna ne a jihar Iowa, ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke da mahimmanci a harkokin noma. Masu goyon bayan Fudge da ɗaɗɗiyar 'yan majalisar wakilai a jihar Ohio, ciki har da James Clyburn, ɗan majalisar wakilai daga jihar South Carolina, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa Biden samun nasarar zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat, sun nemi shugaban mai jiran gado ya nada ta a matsayin sakatariyar harkokin noma, saboda yadda ta mai da hankali wajen ganin an rage matsalar yunwa a matsayinta na mamba a kwamitin harkokin samar da gidaje da noma a majalisar. Amma wasu majiyoyi sun ce Biden ya zaɓe ta ne don shugabantar ma'aikatar harkokin samar da gidaje da raya birane, saboda ta daɗe tana ƙoƙari a shirin samar da gidaje masu sauƙi da ababen more rayuwa. Kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta ƙaddamar da gagarumin shirin ba da rigakafin COVID-19, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, wato UAE, ta ce rigakafin da China ta haɗa ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. A yau Laraba ne ma'aikatar lafiyar UAE ta fitar da sanarwar akan rigakafin da wani kamfanin sarrafa magunguna na gwamnatin China da ake kira Sinopharm ya haɗa. A watan Satumba ne ƙasar ta shiga gwajin rigakafin da Sinopharm ya ƙaddamar a matakin ƙarshe, wanda mutane 31,000 daga ƙasashe 125 suka yarda su yi gwajin. Kuma tun a watan Satumban, ƙasar ta UAE ta ba da amincewar gaggawa ta yin amfani da rigakafin na kamfanin Sinopharm. Ma'aikatar ta ce rigakafin bai da wata illa sosai ga bil'adama, amma sanarwar ba ta ba da cikakken bayani akan bayanan nazarin rigakafin da aka yi ba, kamar mutum nawa aka ba rigakafin ko kuma wani ya nuna wasu munanan alamu bayan amfani da rigakafin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Iran su uku da aka yankewa hukuncin kisa a baya a ƙasar, amma suka yi nasarar samun ƴancin a sake yi masa shari'a a makon da ya gabata, za su samu ƙarin lokaci a gidan yari yayin da lauyoyin da ke kare su suke ƙoƙarin nema musu beli, yayin da kuma suke fuskantar babban ƙalubale a cewar wata majiya da ke da masaniya a kan batun. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne, kotun ƙolin Iran ta janye hukuncin kisan da aka yanke wa mutanen uku, ta kuma umarci wani alƙalin ƙaramar kotun juyin juya hali ya sake yi masa shari'a akan zarge-zargen da ke da alaƙa da rawar da suka taka a zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati ta gama gari a Iran da aka yi a watan Nuwamban shekarar 2019. Amir Hussein Muradi da Muhammad Rajabi da Sa'id Tamjidi, dukansu 'yan shekaru 20 kai, aka yankewa hukuncin kisan a watan Fabrairun da ya gabata bisa zargin lalata kayayyakin jama'a, cinna wuta, yaƙi da gwamnati da kuma fashi da makami. Abulkasim Salavat, wani alƙalin kotun juyin juya hali ne ya yi shari'ar, wanda a watan Disamban bara Amurka ta sanya mashi takunkumi saboda yanke hukunci mai tsanani, ciki har da na kisa akan fursunonin siyasa da yawa da 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama da kuma masu zanga-zangar lumana. Yanzu wata kotun juyin juya hali daban ce za ta yi shari'ar mutanen uku, hukuncin da kotun ƙolin ta yanke kenan a zamanta na ƙarshe. Gwamnatin kasar Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Dinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro. Wani babban jami'in gwamnatin kasar Redwan Hussein ya fadawa manema labarai a birnin Addis Ababa a jiya Talata cewa lamarin ya faru ne a yayin da tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kokarin zuwa sansanin Shemelba na 'yan gudun hijirar Eritrea. Ya faɗi cewa sojoji sun bude musu wuta ne a lokacin da jami'an suka yi kokarin wuce wurin binciken jami'an tsaro na uku. Hussein ya ce an kama jami'an amma tuni aka sake su. Mun ga rahotannin da suka bayyana cewa an yi harbi kan tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Tigray. A cewar Stefan Dujarric, mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya a New York, waɗannan rahotannin abin damuwa ne kuma muna tattaunawa a matakin koli don bayyana damuwarmu da kuma tabbatar da kaucewa aukuwar hakan nan gaba, a cewarsa.
Kwa gaida Maryam Doda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko rahotanni daga Ghana na cewa hukumar zaben kasar ta ayyana shugaba mai ci Nana Akufo-Addo a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi. A ranar Litinin din da gabata ne jama'ar kasar ta Ghana suka gudanar da zaben shugaban kasar har da na 'yan majalisar dokoki. Daga Accra ga rahoton da Ridwan Abbas ya aika mana.
Shugaba mai ci Nana Akufo-Addo na jam'iyyar New Patriotic Party ya samu ƙuri'u 6,730,413, wanda ya yi kashi 51.59% da jimlar ƙuri'u daga baki ɗaya aka jefa. Sannan shi shugaban ƙasa wadda ya wakilci National Democratic Party NDC kenan, John Dramani Mahama, ya samu ƙuri'u 6,714,889, wadda ya yi kashi 47.34%.
To Ridwan, kamar ɓangaren 'yan adawa mai suke cewa dangane da sakamakon zaben?
Ɓangaren 'yan adawa dai sun nuna amincewarsu duka sun gamsu cewar an yi zaɓe na gaskiya da adalci, sun bayar da yadda su. Sai dai jam'iyyar NDC ne kadai take nuna cewar akwai wani mazafar na wato jihar Ashanti inda take korafin cewar adadin ƙuri'u da aka jefa a wurin da wadda jam'iyyar NDC NPP ta ce wato an yi maguzi wurin kwarai suka tana jihar Akan wannan.
Na'am, wato idan na fahimce ka Ridwan, shi tsohon shugaba John Dramani Mahama bai kira Akufo-Addo ya taya shi murna ba kenan?
Na'am, bai taya shi murna ba. Wannan karon John Dramani bai taya shi murna ba.
Ridwan, a ƙarshe kamar akwai alamu da ke nuna cewa za a sami dan tashin hankali ko kuma wani hargitsi sanadiyar wannan sakamakon zaɓe da aka bayyana?
Eto sai dai irin wato kashe din da fankarin kai don farko ba mu sani ba lallai wene da suke nufi, dan sun yadda ba da sun nuna cewar ba za su yadda a taushe tauye haƙƙin mutane abinda jama'a ke so. Wato gwamnati da hukumar zaɓe sun tsaya tsayin daka sun hana abinda wato jama'a ke so, ba za su yadda da wannan ba. Wannan kashe din ne sun fara kanana tawa. To yanzu haka babu dai wani abin da ya faru ya zuwa yanzu, ba mu san ta yadda za a fito madabarin ba.
To a gaida Ridwan. To a Najeriya kuwa hukumomin ƙasar ne ke yin kira ga jama'a da su yi hattara wajen kiyayewa da matakan kare kamuwa da cutar coronavirus, yayin da ake ganin barkewar cutar a karo na biyu a wasu sassan kasar. Alƙalamin baya-bayanan da hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta NCDC ta fitar sun nuna cewa ya zuwa yanzu Najeriya na da mutum 70,195 da suka kamu da cutar, yayin da 1,182 suka mutu. Wakilinmu Halima Abdulra'uf ta tattauna da Dr. Sani Aliyu na kwamitin yaƙi da cutar ta COVID-19 da fadar shugaban Najeriya ta kafa. Ta kuma fara ni da tambayarsa kan batun adadin mutanen da ke kamuwa da cutar a baya-bayan nan.
So, kamar yadda
nake gani yanzu number ɗin namu ya tashi muna samun fiye da mutum 300 a rana da suke da wannan cutar. To abin cewa shine dama ai cin tunamin fada dole a kula cutar nan bata tafi ba ranar da bamu yi reportin din wannan coronavirus ba a Najeriya. To yanzu mutane kowa ya saki ciki a dacin ana tsoron wannan cuta ana kowa yana kafa-kafa ana safar fuska ana wanke hannu da sauransu. Yanzu dukan watsar ta yin kowa ya cika da harkokin kamar cutar nan ta tafi. To gashi yanzu da alamun cewa tana dawowa a Abuja kawai asibitocin mutum ba da cika akwai wanda suka rasu a kwanaki kadan da suka wuce da wannan cuta. Idan aka yi watan October ni ba wanda na sani personally mai cuta a watan October amma yanzu a cikin sati daya din nan wayoyin da na samu suna da dama na masu wannan cuta. To abin da ya ba dadi mutane ya kamata mu canza halin mu koma ga wannan sassafa mu koma ga kulawa saboda kesta da muka yi in kana da shekara 50 sama idan ka kama wannan cutar a cikin mutum hudu mutum da zai mutu wato mutum 23 daga cikin 100 ba su wannan cutar. Ita shi wannan rigakafin da ake magana an fara ba da shi a waje amma bai zo Najeriya ba kuma ko ya zo Najeriya zai dan dau lokaci kafin ma a fara ganin wannan ba kowa bane zai samu.
Na ko karuwar da ake samu yanzu yana ba ku tsoro ko yana sa ku cikin fargaba?
Eh to wannan annoba ne da dole zai damu saboda an san abu ne wanda yake kashe mutane. Cuta ce wanda ba za ka so kai ma ka kama ba saboda baka sani ba ko za ka rayu da shi ko kuma zai gaba da kai.
Shin me ya kawo haka ko karuwar da ake samu sakacin jama'a ne ko kuma daga bangaren hukuma?
Hukuma za ta fito ta sa maka safa ne da karfi da yaji a fuska ko za ta hana ka shiga cikin jama'a? Ai wannan abu ne wanda mu kanmu ya kamata mu san ciwon kanmu abinda ake kira collective responsibility. Idan ba mu kula da juna mu ba za ki ga mutum yana tari da sauransu ya shiga cikin jama'a. Mutane ana son a rinka saka distance tsakanin su amma duk babu ana cakuda da sauransu. Ni a kula tabbas wannan ba aikin hukuma bane kawai. Hukuma mu muna haɗakar da jama'a muna bin manya-manyan muna yi musu bayani yanda za su yi wa jama'a bayani akan wannan abu amma cutar nan dai bata tafi ba kuma daga bisa dukkan alamu tana neman dawowa. In ta dawo kuma za ta tafi da jama'a da yawa to ya kamata a duba ya kamata kuma a kula.
To yaushe ake sa ran Najeriya za ta samu maganin rigakafi da aka fara amfani da su a kasashen waje?
Ana ta kokari dai yanzu ma'aikatar damar yankuna da kuma ma'aikatar lafiya ta tarayya ta ministry of health suna ta meeting a kai kuma dama tuna akwai kuɗin da ya kamata a samu wanda yanzu ana kokarin tattara wannan kuɗin yadda za a samu a tasiro wannan rigakafin a kawo amma ba kowa bane zai samu. Zuwan farko mutum miliyan 44 za a nema a bawa a Najeriya yawanci da cijawa ne da wanda suke da ciwon sukari da hawan jini da sauransu ba kowa bane zai samu kuma rigakafin ita kadai ba za ta yi amfani ba idan mutane ba su kula ba. So rigakafin zai amfani amma ita kadai ba zai magani wannan cuta ba.
To yanzu ba ta kamamman lokacin da za a samu rigakafin a Najeriya?
Da muna sa ran da insha Allah farkon January mai yiwuwa zuwa kaman March haka za mu samu.
Yanzu ake samun karuwa adadin masu kamuwa da cutar, shin akwai yiwuwar a sake daukar matakin kulle jama'a?
Ba mu san haka ya faru amma idan abubuwa suka ci gaba da cakudewa mutane suka fara mutuwa dole ba za mu zauna ba muna kallo mutane suna mutuwa a gaba da wannan ba wanda zai so hakan ya faru amma in ta kama za a yi.
Dr. Sani Aliyu kenan na kwamitin yaki da cutar COVID-19 da fadar shugaban Najeriya ta kafa. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya sauraron matashinmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa wangidana kaza ka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana ya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na zaka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana bin gidana na zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashi na gida dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban daban dana dan ta na dina talauci da ke sun rana sana in kauce wa idan duna dake bina banda sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona mai gidana da zaka duba zance na wallahi Allah da ka cika muradina
uban gidana da zaka dauki zance na
ciki da bashi turewa muna hakaya na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa kasa zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikin mu bakiwa muna biye al'aura muna tiya cewa giya ta raita sanya muka rodewa na tunani da sani dake a kokolwa gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani na bin gidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashi na ni zuciyata kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba rage na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikin ta mamaki ya game ta ga kunci sannan tunani yayi tarnaki ga dambarci na ta mamaki kan ali na zalunci bakin macidi da ake
kira su kuma sai rotan mana musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana
sana'ar wanzanci da wanzan mai ke yi sana'a ce mai dadaddan tarihi musamman a lardan arewacin Najeriya akwai daruruwan mutane da suka dogara su kutum ga sana'ar wanzanci da yawan wanzan mai sun kaura daga arewacin kasar nan zuwa kudancin Najeriya don neman halali na tattauna da wasu wanzan mai game da wannan sana'a ta wanzanci
Sharif wanzan sarkin wanzan
Sharif kai sarkin wanzan
eh sarkin wanzan ne yau
to wannan aikin wanzan ka gade shi ne koko ka shiga ne kawai
mun yi gadi da aikin wanzan sosai ma da babamu da iya mu kakamin ka an yayi gadi kuma yayi aikin wannan nana wanzanci komi kuma na sani komi kuma ina ya sani amma wasu ba sani ba mun sani lokacin da tun da sai gari muna zuwa da in bari ya har zuwa nan kawai cikin sohoyi wanzamin lahu lokacin da bari ja muna rasuwa muna tare da muna aiki kowa da sohoyin mu kowa ya sani har da babana ma muna zuwa aure na yana tafiya
to wannan wanzanci cikin yaranka ko yan uwa akwai wadanda ka wannan wanzanci ko kuma kai kadai ne
a'a ba ni kadai bane yaya mu su ga mu biyar ne duk suna nan suna aiki ne ya amma yaro mu karamin nasu yanzu suna kwaya ne amma dan yayan yaya mu ka suna aikin sana har da ka ji hakkin wuya duka komai da komai suna mun gadi ne muna aiki ne kuma ga yaro mu guda da yana waje amma yana aikin agogo ne amma su ma yayi aiki sun saba amma sun ya shiga da aikin agogo ne suna aiki saba
ina ka fara wannan aiki na wanzanci
da jan gida da gidan wannan nan garin mu wardele tongulen galalokul gama Barno yo jam Barno ina nan babamu yaro su har da mu lokacin da sarki ya ya bani babamu ina nan lokacin da sarki ya bani har da ya kai shekara 30 mun aiki har da yana bayan kuma shekara 30 ni ma kuma girman ya kama shekara 50 ya kama saboda ka gani kaci da menene da Aruwa can da gida wanda yana zauna duk muna aiki har da zo labarin masala wannan sune ya kawo ne mu zauna nan
me ya kawo kana Ibadan kana aski
to galibanin da yana aikin sana'a na wanzamci wannan to sune kuma har da badin da tuna zuwa bai taba wani aiki ba shine aiki wannan nan gadi ne sune kawai yana aiki wanzan ne
to kace aikin wanzan ko wani iri kana yayi kana aiwa jariri aski
duka yana jariri dan aski suna kaciya jariri babban mutum yana kaciya kuma gashi yana hakin waya hakin lode kuma komi ko ciyon jiri ne ko mutum da Allah ya kawo rauni na abun da wanda baka sani ba zai gama insha Allah
kamar shekara nawa ka doka kana wannan aiki
ya kai dai shekara 30-35
kana wannan aiki
eh ana sana
to ka taba koya ma wani wanzanci bayan mutanen gidan ku
akwai muna nan ko yaran yaya mu ina nan muna tare da mu gashi na yaro mu guda daya ina waje ne suna na nuna mu aiki kuma ya bar shi ya dawo suna aikin sana'a agogo suna zauna suna aiki
wannan aiki na wanzanci yana biya ma bukata
suna biya bukata insha Allah sosai ma insha Allah so
kamar da mi da mi kai a cikin wannan aiki na wanzanci
eh mu aure ciki bai taba wani abun sana'a ba sai da numa kana mun wanzanci wannan
ka taba yin zanen suna a cikin wannan aiki na wanzanci
eh na kama zani suna insha Allah
nawa ne kudin aski yanzu
150 ne yara naira 100
yaro ko babba
yaro karimi naira 100 zai karama babba naira 150 ne
aski
eh amma aikin kiliba naira 200 ne ko naira 500 ne haka ne suna yi
to kamar yanzu abuni rana daya kana ba mutum nawa aski
insha Allah dai lokacin da Allah dai ya kawo wani mutane da yawa zai samu alheri to watar na kuma ba mutane watar na lokacin mutane ba zai wuce ko goma ba amma watar na alhamdulillah mu gaji maharna ina aiki
sarar umra da amma amfikira na dalil to ana gara akele to gaskiya dai sai dai Allah godiya aski alhamdulillah dan na samu jariya aski kuma daidai gwargwado ina ganin budi ga gaba aski ina ganin albarkar shi insha Allah yawa
kalle dai kana wannan aiki na wanzanci
gaskiya da fara aski na fi shekara 25 ina aski dan wajen babana kuma na gada shi ma kuma wajen baban shi gada kuma alhamdulillah shi gaskiya ni dai ina samun kwatsomi daidai gwargwado
abace jiha ka fara aski
na fara Kano state
a jihar Kano
eh ina fice local government na dawo nan garin Ibadan kuma ina aikin yana local government
bayan waɗannan jihohi na Kano da Oyo ka taba zuwa wata jiha wurin aski
gaskiya ban je ko wata jiha wajen aski ba an dai nake aski na tsakani ga Allah
sau da yawa suna ganin cewa irin wannan abin ku ja jini inda babu kamar ga turmi shike sa wasu na ci aiki da wanzan mai suna da mai ta ko kuma suna mai ta mi zaka ce
wannan kawai na dai mun mutum mutane da magana da suke faɗa amma mun san abin da muke yi hakan ya faru amma wasu na ganin mu mayu ne to amma ba kuma sun kalle mu hakan ma inda dai ba taba kawo da mun ce wani ba sai da su kawo mu da wannan irin wannan abubuwan su dauke mu mayin amma wannan ba wanda abin da ma ba da mu ga rubutu
kuma a cikin saboda ya ka ganin wanzan mai suna bada magani iri iri wannan ba za a ce kun shiga aikin bokaye ba
a'a wannan duk wanda ya gaji wannan ciro na dole ma ya gaji magunguna don tsofin mu suka manyanta ma ba sa wannan asiri sai su ya bada magana mu yara yanzu muke asiri da mu manyanta ma irin mu sai bada wannan magunguna saboda shi bada magani wajen zami dole ne ma dan in ba magani wani abu ma ba ka sani shi ba dan kudin aikin ne ma ka dade baka mallaki wani abu ba amma bangaren maganin nan wanda zaka iya bayar magani ke ji dadi ya baka abu nake baka tana ma zai baka ba a gani
ko ne wanzami kuma yana bada magani
gaskiya in dai dan gado ne ka samu magani kana yana bada magani ko ne wanzami yana bada magani insha Allah
to menene matsalolin wanzanci
to matsalolin wanzanci gaskiya suna da dama amma gaskiya a yanzu an dan samu sauki amma da wancin ya kira wancin kira wannan ana yake samu matsala sai ka kira wancin wanzami wannan ya kira wannan wanzami ku zo ku hada ka san kuma ga wanzamin da yake ma aski da ko yake ma wasu uzurruka na gidanka da sai ka canza sai ka kawo wani ka zo ka hada su ne ka ga waye ya bone kwarewa kai ka hada wannan su ma kiyar
a wajen aski ko a wurin magani ko a wajen sihiri
wajen sihiri dai zuwa dai abubuwa dai haka to amma yanzu gaskiya saboda ilimi ya riga yayi yawa duk wayannan abubuwan mun dan samu saukin sa
yanzu idan aka hada wanzan mai guda biyu su aski ko kuma su yi wani abu a gida kamar askin jariri ko kuma yi ma ba wani babban mutum aski wannan zai jawo kace na ci
a'a kamar wajen babban mutum ai wannan mai sauki ne wajen jariri da mun shine mai matsala
Ibrahim Aliyu Kano suke kai Albasu Jirawo
kai wanzami ne
ni wanzami ne Malal Hassan
tun wani lokaci ne ka fara wannan aiki na wanzanci
sannan na fara aikin wanzanci tun ina karamin ina tafa da babana muna tafa tare da ni da babana duk wanda zai je ni muna tafa tare da shi in aka samu aiki ya nuna min yadda zan yi a haka da yake Allah ya ban hattara
to ko me jama'a za su ce a game da wanzan mai
sunana Liman Yusuf tsakuwa da wakin kudu mazaunin Ibadan aikin wanzan mai wannan abu abu ne mai kyau mai usiri tunda dai wanzamai su ne masu gyara mutane tunda ka farko dai kaman cire yar wuya da ake cire mutum nake cewa makoshi da kuma sauran gyaran fuska zuwa saman nan dai duk wanzamai ne akwai ciwuna da suke kama wannan yake dole sai an danganci wanzami shi zai iya tsaga ma ya sama magani kuma Allah da iko sa a samu lafiya dan abu ne na gado kuma sun gada kuma yan gado ne sai dai abu guda daya akwai wani abu da su kansu wanzamai su a junan su wanda yake dan wani abu da suke nuna na gadon gidan wani da wani daban bai kamata su nuna irin wani abu kamar yadda yin sigirin nan kamar an tashi magani in kai ka kira wani wani zai bata ma abu wani ka kira wani zai iya zuwa baka kira wani ba idamu idan bata ma wannan harka da kake sai sigirin da suke shine ba a so ana yawan yi su hada kai su zauna lafiya kamar inda kowa iya dadda su akan harkar su tunda harkar su an riga san tun usli usli suna ji wannan harkar ta su
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Tuwa gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafan kasar Ghana ta bayar da sanarwar ranar da za a sauke kwantan wasanni guda 6 na Premier League din kasar nan. Waɗannan wasanni sun hada da wasa tsakanin Edwana Stars da Hearts of Oak wadda za a yi su a ranar Laraba 16 ga watan Disamba shekara ta 2020. Sai kuma wasa tsakanin Ashanti Gold da King Faisal a daidai wannan rana. A halin yanzu wasa na mako na uku tsakanin Asan Tikotoko da Accra Great Olympics shi ma an tsara za a yi shi ranar Alhamis 17 ga watan Disamba. Ranar Lahadi 27 ga watan Disamba shekara 2020 Medema SC za ta kara da Ashanti Gold SC. Sa'annan kuma Bechim United FC ita ma ta kara da Ashanti Gold. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana a ranar Juma'a 4 ga watan Disamba shekara 2020 ta amshi takardar check na kuɗi CD miliyan 1 daga gwamnatin kasar Ghana domin rabawa clubs din Premier League. Game da bidda gwamnati ta nuna ne wannan ya danganci tsarin taimako da ta niyya yi wa club domin sauƙaƙe musu bashi a dalilin bullan cutar COVID-19 da aka ta fama da shi. Jani jami'in ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki Mr. Harrison Sasu wanda shine director na kuɗi da kuma tsarin aiki ya mika wa hukumar kuɗin. Kuma siyasan Tikotoko za ta kara da Al Hilal din kasar Sudan a kewayi na gaba na gasan hukumar kwallon kafar Afirka kafa ta kaici. Za a buga zagayen farko ne a ranar 22 zuwa 23 na watan Disamba shekara 2020. Sa'annan karawa na biyu a ranar 5 zuwa 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 da Porcupine Warriors kuma sai kasan Tikotoko kenan ta kai wannan matsayi ne ba tare da ta auri kwallo ba bayan FC Nouadhibo na kasar Mauritania ta gaza samar da ɗan wasa wa zagaye na biyu na karawansu a dalilin cutar coronavirus. Hukumar kwallon kafar Afirka kafa a takaice ta ci ɗan wasan kasar Gabon Pierre Emerick Aubameyang tara na kuɗi bayan wasu munanan wato halaye da ya nuna game da hukumar ta kwallon kafar Afirka. Captain din na Arsenal dai an umarci shi ya biya dollar Amurka 10,000 ga hukuman saboda wasu zatuttuka na ɓaci da ya buga wadda ya ɓata sunar hukumar kwallon kafar ta Afirka. Da wannan labarin muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanu Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Tuwa gaida Ridwan yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai naɗa Marsha Fudge ɗan majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat a matsayin sakatariyar kula da harkokin samar da gidaje da raya birane. Kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta kaddamar da gagarumin shirin ba da rigakafin COVID-19, haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE ta ce rigakafin da China ta haɗa ya nuna yana aiki da kashi 86% cikin ɗari wajen daƙile cutar. Wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Iran su uku da aka yankewa hukuncin kisa a baya a kasar, amma suka yi nasarar samun yancin a sake yi masa shari'a a makon da ya gabata, za su samu ƙarin lokaci a gidan yari yayin da lauyoyin da ke kare su suke ƙoƙarin nema musu beli, yayin da kuma suke fuskantar babban ƙalubale a cewar wata majiya da ke da masaniya a kan batun.
To masu aro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Madam Rodo wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lethal Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa, mu kwana lafiya.